بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يقول يا متالي نوا لكم يبوغ الله سبحانه وتعالى عند تكين رحمة لردس لأمين تيوسا ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin 25 ga watan Dhulhijja a shekara ta 1437, wanda shine 26 ga watan tara na shekara ta 2016 a lissafin miladiyya, domin dorawa a inda muka tsaya a karatuka da muka yi a kowane mako cikin waɗannan kwanaki, musamman a yau darasinmu na tauhidi a littafin Sharh Fadl al-Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab da sharhinsa na Malam Salih Ali Sheikh. Dole ne mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar gudanar da waɗannan karatuttuka, kuma wannan sati in ce mako shine na ƙarshe a wannan shekara, ko ina fata mu shiga sabuwar shekara cikin nasara da albarka insha Allah da tawfiki daga Allah. Wannan wajibi ne bayan mun gode mu Allah kuma mu sake zage dantse wajen neman ilimin addini, musamman kuma abin da zai wayar da kanmu dangane da abin da ya shafi alaƙar mu da Ubangiji. Duniyan nan mun zo ta ne saboda ita ce hanyar mu ta zuwa asalin gidanmu. Asalin gidanmu wanda nan ne za mu dawwama shi ne gidan lahira. Duk abin da muke a wannan rayuwa ta duniya mun biyo ta kansa ne a kan hanyar tafiya can. Bai kamata ko da minti ɗaya ko sakon ɗaya mu manta da wannan kuma mu gafala daga haka ba. A irin kuma yadda duniya har yanzu muke tafiya cikinta da rayuwa a cikinta, wajibinmu mu sake tsanantawa wajen kula da addininmu da tsarkake fahimtarmu da sanin inda muka dosa. Duk irin abin da Allah ya hore wa mutum na lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali, to bayan ya gode ma Allah akan wannan, idan fa ya hasarar addininsa da fahimta mai kyau a kansa, to ya hasarar wannan rayuwar. Darussan da muke gabatarwa dinnan darussa ne da wani zai dauke su haka da sauki haka kamar ba wani abu ne mai muhimmanci ba, amma idan bukatarsa ta taso zai lura da yadda da bai san wannan abun ba da ya shiga takaici. A halin da muke ciki yanzu a duniya, musamman mabiya aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ahlus sunnati wal jamaa, babu lokacin da muke buƙatar hada tunaninmu da hada hankalinmu wuri guda irin wannan zamanin da muke ciki. Hannaye na wato masu ƙarfi a duniya da kuma waɗanda ba su haƙura da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba, sun buƙaci sai sun ƙara wani abu, ba su gamsu da tafarkinsa ya ishe su ba, hankalinsu a tashe yake lura da yadda mutane suke ƙara fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya, sai sun ga sun kawo rikici kuma sun yi abin da ake ce mutaware. Amma mun kullum abin da muke kiran ɗan uwanmu a kai shi ne ƙarin haƙuri, ƙarin natsuwa. In babu natsuwa ba haƙuri, tare da karatu mai kyau mai zurfi a fannin sanin addini, to sai a samu matsala. To waɗannan abubuwan su muke bukata a yanzu, abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda haka za su ci gaba har tashin alkiyama, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, muna roƙon sauki dai. In kuma Allah madauki ya kaddara wata babbar fitina ga al'ummarsa, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanyi addu'a, Allah ya dauke rayukan mu kafin mummunar addu'a, musamman a ce ta dujal ta samu mutum yana da rai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa babu wata fitina da ta kai fitinar dujal, duk wata fitina, an ce fitina ana nufin jarabawa, a gwada tunaninka, a gwada imaninka, a yi tankaɗe da rairaya a gane waye mai imani, ba fitina da ta kai fitinar almasihi dajjal. Muna roƙon Allah madauki kada ya jarrabe mu da sawa mu shaidi wannan yanayi, Allah ya dauke mu kafin wannan yanayi. A duniya a halin yanzu ta mai da hankali, in nace duniya ina nufin masu ƙarfi a duniya, abinda suke yaƙa shine wannan sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ake addini gangariya na gaske, to zaka ga nan ne mutane mafi yawa ba sa so, kamar da dama Allah madauki a wurare da yawa ya ga mana halin kafirai, halin waɗanda suka karkace. Kullum zaka ji ana cewa walakinna aktharuhum ko la ya'lamu ko la ya'qilu ko la yafqahun, yana nan da yawa a cikin alqur'ani. In ka ji an ce mafi yawa, to mafi yawan nan su ne akan hanyar da ba daidai ba. Shi yasa shi mai bin gaskiya baya kallon yawa, cewa mu ne muka fi yawa, don haka yi alfahari da wannan. Mu makalkalewa abinda muka sani shi ne alqur'ani. Alqur'ani gaskiya ne farkonsa har ƙarshensa, babu lokacin da za a ce akwai kuskure a cikinsa, babu. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sharhin alqur'ani da ƙarin bayani da ma faɗin abinda babu shi a qur'ani, in dai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yake, to duk wannan shi ne addini, kuma shi ya kamata mu riƙe. Riƙewa da fahimta, riƙewa kuma da jan hankalin mutane a kan su ma su zo su riƙe, amma ta hanyar tausayi da jinƙai da rahama da wa'azi mai kyau da haƙuri, ba cin mutunci ba zagi. Irin dai yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, yadda ya zauna da mutane daban-daban, yara ƙanana ma tausaya musu, yi musu mu'amala irin ta manya, ballantana waɗanda suke manya, bal har waɗanda ba musulmi ba ya musu mu'amala mai kyau. Surar da ake nunawa yanzu ta tashin hankali, duk inda ake tashin hankali a ce ai musulmi ne, cikin musulmin kuma sai wasu su koma gefe su ce ai ahlus sunna ne masu wannan. Duk wannan hanya ce ta ayake mu don a nuna, wato a ja hankalin gama garin mutane su kyamaci tafiyar sunna, kuma ka samu waɗanda suke tunanin yada hanyar, yada addini, ko in ce ma ba yada addini ba, suna yin abubuwa na barna a bayan ƙasa, suna amfani da littattafan ahlus sunna su ce malaman ahlus sunna su ne malamansu, wanda duka kada ya ruɗa ku. Haka khawarija suka yi a baya, kada ku damu, mu mun sani duk wata tafiya ta kashe-kashen mutane da tada hankali ba a taɓa samun malami a cikinta ba daga tarihi lokacin da aka fara har zuwa yanzu. Don haka wanda ba malami ba, ba shi zai zo ya gaya wa mutane cewa wannan ita ce aqidar sunna ba, a malaman sunna su za su faɗi menene aqidar sunna. Kuma ina ga wayewar mutane a yanzu ta kai a ce sun fahimci irin waɗannan abubuwa. To duk wannan daga cikin hanyoyi da ake bi a ƙara sa mutane su kyamaci bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina jin kuna sane da wata ɗaya da ya gabata wani taro da aka yi a Chechnya, kun ji labari? Wasu daga cikin ku sun ji. An yi taro ƙarƙashin umarnin ƙasar Rasha, aka yi a Chechnya, sunan taron taron ahlus sunnati wal jama'a, kuma waɗanda suka kira wakilai nau'i uku suka ce da masu aqidar ash'ariya da aqidar maturidiya da aqidar sufanci, ma'ana da sufaye da ash'ariya da maturidiya, suka ce waɗannan su kadai su ne ahlus sunna, da manufar ita ce a cire waɗanda suke kira wahabiyawa a cire waɗanda suke kira salafiyya, sai a ce waɗannan ba ahlus sunna bane, saboda kokarin da dai duk duniya take yi ta kauda tunani da hankalin mutane, ko in ce fahimta irin ta ahlus sunna wal jama'a, a ce ita ce a kwakwalen mutane. To duk waɗannan hanyoyi ne dai da ake bi na yakar kwakwalen mutane, ya kamata kuma a waye. To amma alhamdulillah cewa ma ba ku san ma da dancan ba, shi ma kansa wani alheri ne, amma dai la'alla ba zai zama alheri ba ga wani wanda ya kai matsayin yin magana cikin mutane. Ya kamata a ce ya san waɗannan irin abubuwa na kulle-kulle da makirce-makirce da ake. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya tsare mu daga aukawa mu ɗin cikin fitina, Allah kuma ya tsare fitintunu daga su riske mu. Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan wannan hanya da ake kyamata, domin ita kanta jin ana kyamar hanyar alama ce ta cewa nan ne gaskiya take. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kafin kiyama ta tashi sai ya zama cewa mutum mai riko da addini kamar yana riko ne da garwashin wuta a hannunsa, ko ba haka bane? Shi za a tuhuma da duk damuwa da duk tashin hankali da abubuwa dai marasa kyau. To amma a gefe guda kuma wajibin mu ne mu fito mu yi inkari, mu ce ba ruwanmu da duk wani abu da ake yi na tashin hankali, domin san mu ba masu karantar da tashin hankalin bane, ba mu yadda da shi ba, kuma ba za mu yadda cewa daga littattafanmu aka ɗauko shi ba. Duk wanda ya ce daga littattafanmu ya ɗauko, to bai fahimci abun ba, mu za mu gaya masa me a littattafanmu, mun fahimci wannan abun. Don haka yana cikin kuskure malamai manya su yi shuru a kan abubuwa da za a sa tunanin mutane ya canza, kwakwalensu su yi wasu wurare ba a gaya musu abin da ke shi ne gaskiya ba. In aka yi shuru sai a bar 'yan jarida su yi ta rubuta, sai a ce to ai gashi ashe kenan kaza shi ne kaza, shi kenan sai tasiri a kan abin da ake cewa public opinion da policy makers da shugabannin kasashe, a ce ashe kaza din dama shi ne kaza, tunda su ba su sani ba. Don haka waɗanda suka sani wajibinsu su fito ba tare da tsoron wani abu ba, cikin hikima da bayani a gaya mutane cewa hakika hanyar daidai ba ta haifar da tashin hankali. Don ba mu taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyawa mutane haka ba, bal ya gaya mana ma masu irin wannan tunani har ya kira su kilabun nari, su ne khawarija waɗanda za su yi ta kashe musulmi, za su bar kafirai ba su kashe su ba, su yi ta kashe musulmi da tunanin cewa wannan hanyar ita ce hanyar gyara. Da ba a taɓa yin khawarijawa a tarihi ba, la'alla da sai mutum a yanzu ya shiga cikin haira ya ruɗe, sai waɗannan abubuwan da suke gudana yanzu ko da gaske addini ne. Amma duk mutumin da ya san abin da aka yi a baya, to bai kamata ya ruɗu ba. Wannan abin da ake na kashe-kashe da sa ba ma ba mai a wurare da sunan addini, ba zai taɓa zama addinin musulunci ba. Kuma wajibinmu ne, kamar da ya faɗa, wajibinmu mu fito mu nuna a kuma bayyana cewa hakikatan wannan ba shine addinin musulunci ba. Ko an fahimto shi daga littafin wani, to mai karatun ne ya kuskuren fahimta, ba haka addinin yake ai ba. Abinda yake hujja a asali Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da fahimtar sahabbai. Duk mutumin da ya kauce fahimtar sahabbai haka zai faɗa irin waɗannan abu. Khawarijan zamanin farko ai ilimin sahabbai suka bari suka shiga cikin wannan rudanin nasu. Ku tuno lokacin da aka yi rikicin Sayyidina Aliyu da Muawiya, da yadda khawarija suka yi wa Aliyu khuruji, suka yi masa tawaye, suka kafirta shi, suka kafirta kowa, suka ce kowa kafiri ne sai su, sai wanda ya bi su ƙauyensu da suka zauna. A lokacin nan mai faru, na sha ba ku wannan labari, Abdullah ibn Abbas shi ne Aliyu ya tura, ya ce je ka samu waɗancan mutane ka tattauna da su. Kun ga ku an yi zaɓe mai kyau, Abdullah ibn Abbas babban malami ne, da ya je tattauna da su ayoyi uku kawai ya yi amfani da su, ya yi musu bayanin abin da ke ciki, sai wasu suka ce masu sun yi tsammanin ma a lokacin aka saukar da aya, duk sun manta da ita har suka tuba. Domin shi Qur'ani in ka riƙi gefensa sai ka saki gefensa, to za ka kuskure. In za ka yi hukunci duk ɓangarorinsa za ka haɗu. In nan an ce wani abu kaza ka fahimci kamar halal aka ce ko haram kai aka ce, to ka bincika wani gefen, in ka ga wani abu mai kama da an ce halal,
to kai kokari ka koma fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi, in babu hadisi tambayi me sahabbai suka fahimci wannan guri, in babu malaman da suka biyo sahabbai irin su Abu Hanifa, Maliku, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, ba za ka taba samun kai karantar da tashin hankali a bakin waɗannan mutane ba. Ba yadda za a yi a fahimci waɗannan abubuwan a ce daga Qur'ani suke, daga hadisai suke, haka sahabbai suka yi, haka kuma malamai suka rubuta a littafai. Shubuha ce, kuma shi yasa ake kokarin a ce ko a karantar da bawan Allah duk ahlus sunna ya guji sauraron malami mai shubuha. Duk malamin da zai sa maka wata shubuha akan addininka, to kar ka saurare shi. Ka saurari malamin da zai dora ka akan fahimta ta daidai ta Qur'ani, ta sunna, da kuma fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah mudu ke ƙara tabbatar da mu, Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin kowace irin shubuha da kowace irin fitina da za ta karkatar da mu daga kan addinin mu da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu koma, za mu tashi a darasin mu yau na 29 za mu yi, ko anjima ba a yi ba. Zamu tashi inda yake cewa wa hadha muhimmun fil manhaji, ai manhaji da'wati wa manhaji al-amal, ko to bale fi ko fakaran nan karanta. Bismillah,
bismillahirrahmanirrahim. يفرق في الدعوة ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من علماء الفرق والذين درسوا على مذهب معين. فإن العامة قد لا تجد عندهم تلك الأقوال. وإن وجدت عندهم قولا
وإن وجدت عندهم قولا
لا تجد عندهم تفاصيل
المذهب. نعم ان بكم انت با duk zantan nan na me muke yi yana sharhi ne a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari ya rawato mu'allaqan na Ibn Abbas cewa ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyatu as-samhatu. Har yanzu a cikin wannan hadisin ne wanda alaƙarsa da fadlul islam shine musuluncin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala, yana da fifiko, yana da daraja fiye da sauran addinai, ko kuma yana da falaloli da darajoji da ni'imomi da yawa mabiyansa. Dai a ƙarƙashin wannan muke karantawa. To a cikin wannan hadisi malam ya bayyana mana addinin da Allah ya fi so ya siffantu da abubuwa biyu. Na farko shine tsayayye akan gaskiya, bai karkace ya koma wata hanya mummuna ba, a'a ya tunkari gaskiya, ya tsaya a kanta, ya karkacewa barna, ya karkacewa shirka, ya karkacewa bid'a, ya tsaya dodar akan hanyar daidai. Wannan shine ake cewa al-hanifiyatu, millatu Ibrahim kenan. Sifa ta biyu, siffar kasancewarsa addini ne mai sauki, addini ne mai sauki, mai rangwame, mai rahama, ta bangaren shari'o'i, ta bangaren dokoki, ta bangaren mu'amaloli, da kuma ta bangaren aqidunsa. A bayanin malam ya fara mana da bayanin abin da shafi shari'o'i, yadda shari'a take da sauki. Allah madauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a mai sauki in an kwatanta ta da shari'o'in da suka zo gabanin sa. Shari'ar da aka baiwa annabi Musa a cikin at-Taura tsaurinta ya fi shari'ar da aka biyo annabi Isa, shari'ar da aka biyo annabi Isa tsaurinta ya fi abin da aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani. Don haka kuma tunda shi ne sakon karshe, to shi ne sakon da ya fi kowane sako sauki da rahama da rangwame da jin kai. Mun fahimci wannan, wannan shi ake nufi da as-samha. To a nan inda muka zo shi ne malam yake bayyana mana cewa shi wannan saukin na addinin musulunci bai tsaya a bangarorin shari'a ba. Dan abin da yake haram yanzu an sauƙaƙa mana, an halatta mana shi a addinan baya, an sa tsanani wajen wasu dokoki, a namu addinin an sauƙaƙe. To sai yake cewa wannan sauƙin bai tsaya iya shari'a ba, har aqidar tana da sauƙi. Don haka duk wata aqida da za a zo da ita ka ji ta mai wahalar fahimta, to ba ta cikin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. shi musulunci aqidarsa tafi kusa da fitra, tafi kusa da wato asalin ginin halittar dan adam. Kana gaya wa mutum zai fahimce ta, mutum domin Allah ya madauki ya saukar da alqur'ani dan ya dace da mai karatu da marar karatu, ko Allah bai saukar da qur'ani cewa sai manya-manyan malamai ne kawai za su gane shi ba. Gabaɗayan qur'ani da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta kowa da kowa ce, da tsohuwa a unguwa, da tsoho a unguwa, da yaro karami da lokacin da ya kai balaga, da kuma babba mai karatu da mara karatu, da mai sana'a da mara sana'a, da mace da namiji, duka shari'a ta shafe su. Kuma akwai abin da ake nema su aikata, in kuwa zai zama haka to dole ya zama mai saukin fahimta. To duk wanda zai zo maka da wani tunani ko wata aqida wadda take ba kowa zai iya gane ta ba, to daga nan zaka tuhumi cewa ba daga manzon Allah wannan aqida take ba. Shine har muka yi maganar harkar falsafa, harkar ilmul kalami da irin waɗannan hanyoyi, ba zai yiwu a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koya mana, bayan ku zaka samu mafi yawan mutane ba su sani ba. Har yi mana zancen ash'ariya, shine abinda zamu dawo mu ci gaba. Sai ce masu aqidar ash'ariya din nan da su maturidiyya, ina za ka samu waɗanda suka fahimci haƙiƙanin mai ake ce ma ash'ariyya? Yan kaɗan za ka samu. Mafi yawan abubuwan da ake karantarwa tsagwaransu, to iya malaman ne suka san su, ko su malaman za ka samu ba duka suka gama fahimtar komai da komai ba. Saboda me? Saboda wahalar tsari, saboda sai ka je an koya maka. Wannan hanyar ko idan ita ce kaɗai hanyar da za a shiga aljanna, to an yi wa jahilai adalci ko ku an musu zalunci? Kun gane wannan zancen? To shine abin da mun yake so mu hango, cewa duk wata shari'a ta addini, duk wata aqida ta addini wajibi ta zama mai sauki. In ta zama mai wahalar fahimta, to wannan alama ce cewa lalle ba ita ce ta zo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. In zai insha Allah kun tuno abin da muka tsaya, to sai yake cewa wa hadha muhimmun, wannan yana da muhimmanci, fil manhaji, a wajen manhaji, methodology, hanyar tafikar da tsari, manhajin da'awa ce, yace kamar manhajin da'awa. Manhajin da'awa na sha gaya mana wani abu ne mai muhimmanci a duk mutumin da yake son ya da'awa. Duk mutumin da zai da'awa wajibinsa ya zama cewa a karance fa idan aka koya masa. Akwai manhajin da'awa littafai da dama malamai sun rubuta yadda ake da'awa, yadda ake da'awa ga manyan mutane, yadda ake ga masu matsayi, yadda ake yin ta ga dattijai, yadda ake yin ta ga samari, yadda ake yin ta ga mata. Ba haka ake yin kudin goro, in kana da'awa ka go duk abu ɗaya lokaci guda ka kwantsa ma akan kowa ba, shike haifar mana da matsaloli iri-iri. In kana magana da samari, to akwai irin harshen da zaka yi musu. In kana magana da dattijai, ka san irin harshen da zaka yi musu. In kana magana da mutane masu matsayi a cikin al'umma, su idan baka bi su a hankali ba, saboda daukakar da suke da ita a cikin al'umma, to ba za su karɓi abin da kake kira gare shi ba. Suna buƙatar ka bi wani salo na musamman da zaka isar da sako zuwa ga hankalinsu, ba na tsoro bane, a'a haka Allah ya nuna ai musu. Inda kun ga Allah madauki da ya aiki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga wa? Zuwa ga Fir'auna. Amma me aka ce musu tsakani da Allah? Kowa ya san wannan ayar a cikin fa qulna lahu qawlan wa naili khashinan ghalizan layyinan, aka ce fa qulna lahu qawlan layyinan. Kuma a kafiran duniya a tarihi ba a yi irin Fir'auna ba. To amma an ce in ka je gurin sa ka yi magana a sau me, ka gaya masa mai sauki, ka gaya masa mai taushi, don an ce layyin shine abu mai laushi mai taushi. Ma'ana kenan a ce yana buƙatar harshen ka ka sassauta shi domin ya karba. Ribar ka a ciki ita ce ya karba. In ya karba zaka samu lada babba, in bai karba ba ma kana da ladan isarwa. To amma in ka bata da lafazi marar kyau, to sai ka rasa ladan baki ɗaya. To yanzu da ka rasa lada ko ɗaya, da ka samu biyu, da ka samu ɗaya, wanne ne fi maka? Wanda ka samu biyu. To ta ina zaka samu biyu? Shine ka bi mai sauƙin yadda za a karba. An fahimci abu? To Allah maɗauki ya taimake mu. To don haka akwai buƙatar a yi karatun da'awa sosai. Muna da shi a musulunci, ba mu buƙatar sai misali wasu za ka ji suna cewa a zamanin yanzu malamai ya kamata a samu su takunkumi sai an koya musu wasu filaye na social abin na social studies da abubuwa na zamantakewa psychology sannan mutum ya zo ya da'awa waɗannan abubuwan tsammanin mai faɗin wannan shine ba mu da shi da matsalar ita ce na yadda da masu irin wannan zancen cewa akwai malaman da ba su karanta wannan abun ba kuma suka tashi magana sukan jawo tashin hankali maimakon amfani to ya kamata a sa su a hanyar da za su je su yi karatun ne na musuluncin muna da shi yadda za ka yi uslubin abin nan wa'azi da uslubin yadda za ka yi magana da kowa kuma ya zama komai da ilimi da basira da ɗora hujja a inda ta dace to duk waɗannan abubuwan muna buƙatar su amma ba sai mutum za a sa masa sharaɗi sai ya karanta wani abu wanda yake ba a cikin layin musulunci ba sannan ya zama haka kar a ɗora mana wannan saboda a musuluncin muna da shi Allah samu dace tare da cewa wani abun da wasu suke rubuta misali ballin turanci ko a bokwance na abin da ya shafi waɗannan harkar psychology da mai yana da amfani ban ce ba shi da amfani ba yana da amfani amma kar a sa shi a matsayin sharaɗin sai shi za a yi sannan shi kawai nake nufi amma idan an same shi domin za ka ga duk mutumin da ya karanta wannan abubuwan akwai shi da larabci sunansa ilmun nafs shine psychology duk mutumin da ya karanta shi ya iya mu'amala da mutane ya kuma san halayen mutane wanda ya san halayen mutane ya san mai zafin rai ya san mai saukin lamari ya in ya tashi wa'azi ya san irin yadda zai bi masa ko ba haka bane to don haka akwai shi abubuwan insha Allah ana buƙatar su sai ce wa manhajul amal haka nan a manhajin aiki mutum ya zama yana da tawassuki kuma ya san yadda zai mu'amala da kowane abu fi annahu yace haka abin yake a manhajin da'awa da wajen aiki haka yake cewa yufarraqu fi da'awati ma baina al-ammati wa ma baina khususil munharifina min ulama'il firaqi dole a bambance tsakanin karatu na amma na gama garin mutane da kuma karatun da za a yi wa waɗanda suka karkace daga cikin malaman ƙungiyoyi daban-daban kun fahimci abin lokacin da za ka gaya wa mutane waɗanda kowa da kowa shiga ciki gama gari to ka yi musu amfani da lafazi ƙasa-ƙasa mai sauƙin fahimta yadda za su fahimce shi in kana magana da malamai shi kuma ka yi musu magana su ma da irin yarensu ka nuna musu inda suka karkace kuma ka yi musu taushin magana yadda insha Allah za a samu natija mai kyau al-imamu shafi'i me yasa yake cewa yin tattaunawa da jahili tafi wahal da shi akan a ce yayi da malami ko idan malami ne za ka yi magana da shi ya san qur'ani ilimin duk ayoyin da za ka wadi ya haddace hadisan da za ka wadi ya haddace tunasar da shi za ka yi ka nuna masa kuma wasu malaman ba shi ba ga yadda suka fahimci wannan guri kuma a ce su ne mafi yawa shi shi ne fandare daga daidai kuma ga hadisan manzon Allah su kana kawa zai karasa maka ce ba wani ya faɗe shi ba mun ce to ai shi haka ake so dama wannan din shi ake so ka bi amma in jahili ne fa in jahili ka kawo masa aya ina buƙatar fassara ko yana buƙatar ya san ka'idojin ma fahimtar alqur'ani ka kawo masa hadisi shi ma yana buƙatar fassara amma in ka sauƙaƙa wa kanka kai masa magana irin yadda zai gane shi kenan sai ce na gane tare da misalai da kwatance sai ce alhamdulillah yanzu ba wai amma ba ku da muke karatun ne yanzu duk ran da muke karatu aka tsawaita ana ta karanta nassi ana ta karanta nassi ana fassarawa sai ai gumba a gane da ka kawo misali ɗaya sai ka kowa na gyaɗa kai alhamdulillah an fahimce shi saboda an biyo hanyar da mutum zai gane to duk yadda za ka yi magana ka yi magana da mutum yadda za ka fahimtar da shi ya gane sai ce walladina darasu ala mazhabin mu'ayyan da kuma irin malaman da suka yi karatu akan wata mazhaba ta musamman nan mazhaba ba yana nufin mazhabar fiqh ba yana nufin bangarori na ƙungiyoyi daban-daban na wato firƙoƙi na addinin musulunci sai wannan ba ash'ari ne wannan ba maturidiye ne wannan ba mu'tazile ne wannan mai shi'a ne wannan sufi ne to kowanne ka san inda za ka yi magana da shi domin idan ba ka san ka'idojin da ya gina tasa fahimtar a kai ba za ka san yadda za ka biyo masa ba yana buƙatar ka san yadda shi tunaninsa yake sai kuma ka biyo masa ta hanyar da ya dace don a ilmantar da shi sai ce fa'innal ammata su gama garin mutane waɗanda ba malamai ba qad la tajidu indahum tilka al-aqwal ba lalle ka samu irin waɗannan maganganun masu tada hankali a wurinsu ba yanzu wanda zai ce maka Allah baya ko'ina, la dakhil al-alam wala kharij al-alam wala yaminan wala shimalan wala fawqa wala tahta, ti duk ba a cewa yana ko'ina. Wai in kan faɗi haka kace yana wani rito kayan masa makani. Idan ka samu mutumin da bai karatu ba, shi in ka tambaye shi kamar da malam zai zo gaya mana, shi bai san wannan abun ba. Waɗannan aqwal din wanda sai an je makaranta ne, an buɗe littafi an karanta su, amma ordinary mutum ka same shi a titi ka tambaye shi akan yaya lamarin Allah yake, in dai ba ya taɓa jin irin wannan maganganun ba, ce maka zai Allah yana sama, saboda wannan ya sani. Ai mun fahimci abin, to abin da ke nufi kenan. Sai ce wa in wajadta indahum qawlan, in ka samu wani kauli ma a wurin su ammawa waɗanda ba masu karatu ba, to la tajidu indahum tafasil al-madhhab, ba dai zaka samu bayani daki daki filla filla na aqidar wani mazhabin da yake kai ba. Shi ana cewa shi dan mazhaba kaza ne kawai, amma a hakika inda zaka tambaye shi yaya mazhabar ta ginu, ya sani ko bai sani? Bai sani ba. Mun fahimci abin? To abin da ke nufi, sai ce wa idza sa'alta ahadan masalan, to ga abin da nake zance, in ka tambayi wani mutum daga cikin su, misali min ammatin nasi, daga cikin gamagarin mutane waɗanda ba masu karatu ba, fi ayi baladin, ko wace ƙasa, mimma idza kana fihi mazhabun ash'ariyatu, na daga idan akwai mazhabar ash'ariya a ciki, au mazhabun maturidiyya, ko mazhabun maturidiyya, au mazhabun qadariyya, ko mazhabar qadariyya, au mu'tazila, au ila akhiri, ko kuma dumma har zuwa ƙarshe, ma'ana duk irin waɗannan ƙungiyoyi din. Idza sa'altahu, in ka tambaye shi, fi masailil qadari, a matsalolin imani da kaddara, fa innahu yujibuka bima taqtadihi alfitratu, in ya tashi amsa maka, zai amsa maka ne da abinda fitrarsa take wajabta a karba, abinda ya sani kenan, abinda fitra take karantarwa. Mutum da mun yi zancen fitra, da kowa san me ake nufi da fitra, yawwa, kamar yadda kullum akan bada misali a nan da hadisin Muawiya ibn al-Hakam da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me dai jariya, hadisin jariya duk kun san shi, hadisin da ke cikin sahih Muslim, wanda abin nan koyan gassa ta je masa kiwo, aka yi hasarar tinkiya guda daya saboda bacin rai ya mare ta, da ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa me zai yi yayi kafara wannan marin da ya mata, saboda hankalinsa ya tashi yana jin yayi zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da ita. Kun ga dai wace ce ita? Mace, don haka ba namiji mai zuwa makaranta ba. Na biyu, kuyan gace baiwa, aikinta ma shi ne kiwo, a jeji take rayuwa, kawai ta ɗau dabbobi ta tafi kiwo, kullum daga safe har magariba tana tare da dabbobi. Kana tsammanin karatu a gun irin wannan? Babu. Amma tana zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta, aina Allahu, ke baiwar Allah a ina Allah yake? Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, aina Allahu, a ina Allah yake? Buɗe bakinta, sai ta ce fi sama'i, Allah yana sama. Kaga wannan ta je makaranta ko ba ta je ba, amma ta san wannan. To akan me wannan amsar ta ta fito? Daga ina ta fito? Daga fitra. Da ta taɓa zuwa gaban wani wanda shi bai yarda da wannan ba, irin wancan la dakhil al-an wala kharij wala fawqa wala taht, in ya gaya mata ko dai ta yi shiru, in ba za ta iya kare wannan ra'ayin ba, ko kuma ta faɗa ta ce ta ji malam wani ya ce ka, amma da za a ce mata ina hujja, ina dalili, ba za ta iya kawo, saboda ba harkar ta bace. Kun fahimci wannan abu? To abin da yake nufi kenan. Sai ce za ka samu a matsalolin kaddara, fa innahu yujibuka bima taqtadihi alfitratu bi anna al-insana mukhayyar, zai gaya maka ne, ai an ba dan adam zabi, in ya ga dama yayi kaza, in ya ga dama yayi kaza, kowa ka tambaye shi akan wannan ya sani. Ko zai gaya maka dan adam yana da zabi yayi kaza ko kar yayi. Su ko a wurin abin nan yan kadariya suna cewa eh, dan adam yana da zabi, da yana da zabin kuma sai suka cire laifi daga Allah, ma'ana Allah madaukaki ba shi da laifin komai, ba wani hannu, ma'ana Allah ba shi da hannu a duk aikin da dan adam yi, ma'ana suka fahimci in aka ce dan adam yana da zabi wajen yin abin da zai yi, to kenan ba ruwan Allah cikin abin da zai yi. Har ma suka korewa Allah ilimi, suka ce Allah bai san bawa zai yi wani abu ba sai bayan bawan yayi. Kun ga wannan menene? Tanzihi ne ko kuwa sai abin nan mummunan abu ne ba tanzihi bane tanzihi shine tsarkake ba tsarkake Allah an dangana wa Allah mummunan abu tunda an dangana masa jahilci kuma shi wannan abu to amma kaga waɗanda suka yi karatu a gun su su suka san waɗannan ka'idojin cewa ai to in Allah ya ce kaza to ashe kenan kaza to ashe kenan kaza an shiga cikin wannan harkar hankalin shi kuma mara karatu bai san ko ba ya san dai dan adam zamanin iri biyu akwai mumini akwai kafiri don haka ya san zabi aka bayar wanda ya zabi ya imani yayi imani wanda ya zabi ya kafirci ya kafirci duk mai fitra ya san wannan ko ba haka bane to abin nufi kenan sai ce wa annahu ghayru majbur kuma zai gaya maka cewa dan adam ba tilasta masa ake ba wannan raddi akan yan jabariya su ko yan jabariya suna cewa dan adam tilasta masa ake duk abin da yake yi Allah ne ma kawai yake don haka ba shi da laifi duk wannan da kun san su mun yi a baya sai ce wali dalika ya'malu don haka yake yin aiki ma'ana tunda an bashi zabi shi yasa yake aiki ma'ana yake aikin da za a bashi lada li'annahu lam yu'allam ghayra dalika domin shi wannan ami din mara karatu ba a koya masa wani abu sabanin haka ba shi yasa akan fitrar sa yake magana wal fitratu taqtabi hada kuma sannan fitra ita take hukunta haka ma'ana ita ce sababin a samu mutun ya fadi daidai din nan tunda akan fitra yake wa ihsasuhu fi dakhilihi abinda yake ji a can tsatsakin zuciyarsa a kansa shi ma yaqtabi zalika yana hukunta fadin haka din saboda bai san wani karatu ba banda wannan abin da ya fada bai san wani abu a bakin sa Allah sa kuna gane abin da yake nufi to har yanzu sai ce wa kadhalika idza ataita fi masail al-iman idan ka zo masalolin imani islam da al-iman al-ihsan da makamantan waɗannan wa sa'alta ahadan min ummatin nas sai ka tambayi wani daga cikin gama garin mutane marasa karatu mimman lam yu'allam tafasila madhahib al-murji'a daga mutanen da ba a koya masa bayani daki-daki na mazhabar murji'awa ba ai kun san murji'awa kun manta gaskiya mun yi da yawa tun a alam sunna tun a tajrid at-tauhid din mun yi murji'a su ne waɗanda suke cewa in ana zancen menene imani to ma'anar imani shine zuciyarka ta san da abu kawai ba shi da alaka da aiki ma'anin aka tashi definition din me ake nufi da imani aiki ba ciki kun fahimci abin shi su waɗannan su ake cewa murji'a ma'ana in aka tambaye ka wa menene abubuwan da suka hada abin da ake kira imani su za su sai maka shine al-ma'rifatul qalbiyyah ita ce imani karkashin haka suka ce in mutum ya san a zuciyarsa kawai ya san akwai Allah to shikenan zai shiga aljanna ko bai taba sallah ba ko bai taba azumi duk zinarsa duk luwadinsa duk mummunan aikinsa kawai in dai a zuciyarsa san akwai Allah to wannan ita ce aqidatul murji'a saboda me saboda sun ce babu alaƙar imani da abin nan da aiki aiki ba ruwansa da zancen imani sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana imani bid'un wa sab'una shu'ba ko imani yanki 70 da wani abu ne mafi girman sa mafi daukakar sa a'laha qawlu la ilaha illallah ko ga qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq mafi kasa kuma shine ka gusar da wani mummunan abu daga kan hanya gusar da mummunan abu daga kan hanya menene aiki ne to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi imani kun fahimci abin sannan sai ce wal haya'u min al iman kunya tana cikin imani kunya kuma ina take a zuci kun ga an hada abubuwan da ahli sunna suka fadi abinda ake nufi da imani qaulun wa amalun wa i'tiqad to daga nan aka samu waɗannan abubuwan da kuke ji ana fadi kun fahimci asalin su yawa sannan kun ga a qur'ani Allah madauke yana cewa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum bayan yayi maganar abin nan alqibla ko qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alharam lokacin da Allah madauke ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda kake ta daga fuskar ka sama kana fatan ina ma a saukar da wahayi ya dauke ka daga kallon baitul maqdis ka koma kallon ka'aba to yanzu mun zamu yace mun zamu juyar da kai zuwa ga alqibla da kai yadda ita kake so sai aka umarce shi ya kalli almasjid alharam to bayan ya faɗi wannan sai Allah madauke ce wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum malamai suka ce sahabbai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da muka taba sallah ko iyayenmu da suka mutu bayan sun yi sallah a Baitul Maqdis to yanzu gashi an zo an saukar da aya cewa ajiyo ka'aba ya hukuncin sallar su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar muku da imaninku ba bai ce salatakum ba malamai suka ijma'an malamai suka ce abinda ake yi da imani anan shine sallah ashe sallah ga ta aiki Allah ya kira ta imani ashe imani aiki na cikin sa kuma wannan in ka bi hadisi da qur'ani duk baka da likisi to amma agun murji'a ba su yadda da wannan zuci ba to yanzu su hujjojin da suke kawowa cewa imani baya aiki ba cikin imani idan ba mutumin da yaje suka karantar da shi a gaban su suka koya masa suka lakkana masa waɗannan abubuwan ba akwai wanda zai fahimta duk wanda ka zo ka tambaye shi akan imani zai gaya maka abin da ya fahimta ne na fitra abin da yake ji a jikin sa abin da ya fahimta shine daidai koda bai karatu ba to abin da yake nufi kaga kenan ashe akwai bambanci tsakanin masu karatu da marasa karatu duk wannan wannan siyaki wannan malamin yake gaya mana wannan mutum a darasin mu can na ƙarshe yayin wata magana yana cewa kuskure ne a rika cewa mafi yawan al'ummar musulmi a zamanin yanzu akan aqidar ash'ariyya suke ai ba kuma ta wannan zance ba ka san su masu bin mazhabar ash'ariyya suna yawan yadawa to ba mu ne majority ba haka suna cewa ahlus sunna dama an ce ahlus sunna ana nufin ash'ariyya abin da suke faɗi kenan wannan shine kuma abin da suka karrara a wancan taron da nake ba mu labari da su inda duk manufarsu gaba daya shine su kauda waɗanda suka yadda da iya qur'ani da hadisai da fahimtar magabata waɗannan a wurin su ba ahlus sunna bane wani malami ne musu radi yake cewa yana mamaki yaushe ash'ariyya ma suka yadda da lafazin sunna har zan zo yau su ce nasu ne bayan da a baya ba sa son ma a ce musu sun fi so a kira su mabiya abul hasan al-ash'ari to amma yanzu saboda an dora su akan wata hanya asali da ma sun hanyoyin da ake daukowa kamar da ke ga mana dazu dan a kawar da mabiya sunna musamman in ka biyo a siyasance so ake a kauda Saudi Arabia gefe a ce su suna bin wahabiyanci don haka yadda za a kauda su sai nan gaba tun daga malamai an tara su sun ce su ne ahlus sunna kaga kenan an fidda su daga ahlus sunna sai a ce to wahabiyanci suke yi to sai a je United Nations a karrara a ce wahabiyanci terrorism ne sai a zo a bada izinin ayyaki wani abu kana ganin sa kamar wasa abinda suke abinda ake shiri kenan a kasa kuma tare da shi a Iran su kuma suna goya waɗannan duk tunanin baya Allah ya sauke kowa da kanku ku san waɗannan abubuwan suke gudana don mu je sai yake cewa wa sa'alta ahadan min ammatin nas mimman lam yu'allam tafasil madhahib al-murji'ah fi al-iman in ka tambaye shi kace hal al-amal min al-iman shin aiki bangare ne na imani ana kiransa imani sayujibuka aljami'u kama jurriba kamar yadda yake an gwada wannan shi ma'anar kama jurriba an gwada wannan kai ma zaka iya gwadawa a wani gari ka tambaye shi shin ayyuka da muke aikatawa sallah azumi zakka sadaka kyauta rahama biyayya ga iyaye suna cikin imani ko ba sa ciki tsakanin da Allah kai zan aka tambaye ka me zaka ce kai ce suna cikin imani mutum ya san suna cikin imani to amma da mutum ya taba jin malaman mazhabar murji'a suna magana sai ce yaji wani malami ya ce kaza to inda su ne zaka yi magana da su su za su ce maka ai wannan ayyukan duk ba sa cikin imani kun fahimci abin sai ya kawo maka wani hadisi guda daya sai ya manta duk sauran hadisai da suka go a wannan babi wanda dama kuma wannan shine manhajin MBDA baki daya makalkalewa wani nassi da watsi da sauran nassoshi in ku kana san adalci ka samu ra'ayi gangariya to shine ka hado nasoshi baki daya kai aiki da su a lokaci guda an bamci abu sai ce na'am al'amalu min al-iman wa kadhalika yace haka abun yake idan ataita fi masail as-sifat in ka go kan babin asma'i was sifat Allah jalla wa ala ka tambayi mutum shin Allah madaukake hal istawa ala al-ard shin ya daidaita ala al-ard ila ala al-arsh fa innahu yaqulu na'am ala al-arsh musan littafin an rubuta shi ne daga cassette wanda ya rubuta ya ji malamin alal arsh sai ji kaman alal ard sai rubuta mana ard anan da ku goge alal arsh domin ba haka ba zancen da ya biyo ba zai tafi daidai ba ko shi yasa sai yake cewa fa innahu yaqulu na'am wani ne mai cewa na'am shi wanda bai karatu ba kaga kuwa ai ba zai ce alal ard ba tunda abin da sani alal arsh sai ce fa innahu yaqulu na'am na'am الله جل وعلا يقول الرحمن على الأرش استوى مجني قال على الأرش قال آية الله ملكك من رحمة يا ديت بسأل الأرش معنى ينا سمن الأرش شنو معنى استوى لفظ استوى معنى ارتفاع أنا فسر ودي حكى فسر سككيا أتي ديت ديت دي توا سبو دارك فسر شيء تكلم استوى ما أتلي abinda malamai suka fassara istiwa'i ba magana daidaito bane magana abinda ake nufi shine irtifa'i ala asaman al'arshi yake in kace asaman al'arshi yake yafi maka sauki karka shigo da wani tunani a zaune a kwance a tsaye yana bukatar arshin ko ba bukatar dan Allah madauki ba bukatar komai ba al'arshin yake bukata ba kamar yadda mutum yake bukatar kujera ya zauna Allah madauki ba bukatar wannan ko da al'arshi ko ba al'arshi Allah madaukaki fil uluwi a sama yake yaya yake ba mu sani wannan ita ce aqidar daidai karka kawo zancen zama karka kawo zancen makamancin wannan dan haka abinda ake nufi da daidai abin nan kalmar istawa mu ce daukaka yawa ya daukaka akan al'arshi sama yake akan al'arshi yace inna idza ulimat ta'wili kun gani sai fa idan an koya masa ta'wili yace kul kai wa Allah makani to in ya firgita da wannan abin nan tsora in da wannan tsoratarwar daga malamai da suke irin wannan zancen shikenan sai ya ce ai Allah ba ai masa makani yanzu da wani zai faɗa maka wannan zan iya cewa kila ka gwada in ka sami nutsuwar da za ku iya tattauna da shi ce ai ba ai wa Allah makani sai ka tsaka tambaye shi da Allah mai makanin ne me ake nufi da makani sai ce ba a cewa yana sama ko yana ƙasa ko yana kaza da kaza waɗancan abubuwan duk su zai kawo maka asalin wannan fikirar kuma ta jahmiya ce ba ma ta ash'ariyya ba ce ash'ariyya su suka yi taqammusun da kawai suka dauka saboda dama suna kore dukkan al-af'al al-ikhtiyariyya daga Allah madaukaki ma'ana ba su yadda su dangana wa Allah ayyuka da suke da alaka da mashi'a ba kun fahimci wannan ayyuka yawa ce ta malamai suka bambanta sifofin Allah in ba kuma ta mun yi a alamus sunna sifofi nau'i biyu sifat zatiyya sifofi na zati waɗanda da'imin ba sa rabuwa da zatin Allah kamar ilimin Allah da ikon Allah da kudurarsa ko wannan Allah madauki tintini tin fil azal tun bai halicci komai ba shi mai iko ne shi mai ilimi ne kun fahimci wannan akwai kuma wasu ayyuka ne da aka ce yayi su ga wanda ya so kamar mahabba yuhibbu man yasha inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ko da cewa inna allaha ma'a alladhina taqawwa alladhina hum muhsinun inna radiyallahu anhum wa radu anhu kuma duk waɗannan su ake cewa al-af'al al-ikhtiyariyya ayyuka ne na zabi Allah ya zabi yayi su domin ba kowa yake yi ba kun ga radiyallahu anil mu'minin ko la yarda anil kuffar kun fa jono to shi yasa ake kiran su af'al ikhtiyariyya to ash'ariyya basu yadda da wannan ba sa tabbatar wa Allah shay'an min hadhihi to basu sani ba cewa daga wurin jahmiya suka dauko nafiyin wannan makani din domin su asali a gun jahmiya Allah ma ba a cewa akwai kawai sai dai lafazin akwai shi har suna cewa inna Allah ta'ala mawjudun bi shartil itlaq mawjud akwai shi amma da sharadin kawai ka ce wujudin karka kara wata sifa shine ma'anin bishartul itlaqi din karka ce yana nan ko a sama ko a ƙasa ko a ina ne to shine har malami suke musu raddi su ce ai duk abin da za a ce mawjudun ne bishartul itlaqi to la yujadu illa fi dhihni to babu shi ko sai a kwakwalwarka kai da kake tunani amma fil khariji la wujuda lahu ku kyale wannan ne kar mu shiga inda ko babu za a zo a ce ba a gane ba ko yace illa idza ulima ta'wil sai idan an koya masa ta'wili illa idza luqina sai idan an laqana masa an ce duk wanda ya tambaye ka ko ka ji mutum yana cewa Allah yana sama to wannan munkiri ne kulka yadda da shi ba wahabi ne kace Allah ba shi da makani to in ba laƙana masa wannan akai ba to ba zai iya ga maka abinda zaka tambaye shi ne yace Allah yana sama wannan shine abinda fitrarsa ta tabbatar wa huzira in aka tsoratar da shi akai masa barazana fa innahu hina idhin a wannan lokaci wannan mai rubutun yayi abin nan hina idhin kalma daya ce ba hina da idan bane hina idhin ne ai kun san da ake rubuta hina idhin ha'un sai ya'un a jikin juna ko sai ai nabira sai a dora nunin a sama sai kuma a ƙara wata nabira din sai ai hamza kun gane mai kasara akan nabira sai kuma ai zalun sai ai mata a tanwini maksur kun gane ai ko abin da nake nufi kun fahimta dalibai ilimi ne masu rubutu insha Allah haka ake rubuta hina idhin ba hina sannan kuma ai idan wannan idan ce ba idhin sai a gyara to sai ce fa innahu hina idhin yantaqilu an fitratihi ila shay'in akhar to a wannan lokaci sai kaga shi wannan tunda an koya masa to zai cilu daga fitrarsa sai koma zuwa wani abu saboda an koya masa kullum wannan yana tuna mana zancen nan da na shagaya mana na matar nan da take zancen Fakhruddin Razi ya zo yana zancen ya rubuta littafi da hujjoji dubu akan akwai Allah tace ba dan akwai shakka dubu a zuciyarsa ba da ba bukatar wannan sun san akwai Allah ai kun wannan nan sha fadar da har an gaji ma da ita yau to kullum wannan misalin akan kawo shi dan a nuna mana cewa shi musulunci aqidarsa mai sauki ce ba ta philosophers bace baka bukatar sai ka koyi mantiki ka koyi philosophy sannan ka gane abinda Allah yake so akwai Allah babu ya Allah yake kuma ya sufofinsa waɗannan baka bukatar falsafa abinda Allah ya faɗa shi yafi sanin kansa da lafazin da ya amfani da shi yafi kowa sanin daidai haka manzon sa sallallahu alaihi wasallam tunda ya amfani da wannan to kar mu kareta Allah kar mu kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falsafar da gwalo ta kawo mana ta rikita hankalin mutane shi ne aka koma wannan abun har ya zama tauhidin gaskiyar wa yanzu shi ake kallo bako Allah ta kun gane abin da ke to shi ne sai yake faɗin to lokaci ya ƙure ko to sai ce wa lihada min almuhim fi manhaji ad-da'wati an yuqarrara lin-nas shi yasa yake da muhimmanci a manhajin da'awa a tabbatar wa mutane a rubuta wa mutane ma yastaqimu ma'a fitratihim aw ma'a fitrihim ato ai rubuta musu a tabbatar musu a koya musu abinda zai dace da fitrarsu karka zo mutane da abinda ya saba wa fitra a ce sai an yi wani daurance da mantiki da wata wahala sannan a gane addini in akai haka an wahal da mutane ka bar mutane akan zahirin nassin alqur'ani yanzu wata dabara da na shagaya mana malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya saba amfani da ita ne irin thalathatul usul su alqawaid alarba dinnan zama yake a masallaci bayan sallah yana laƙana wa tsofi kuma duka zaka ji ai nassin qur'ani ne in kana karanta littafin zaka mafi yawan nassin qur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rike wannan ya fahimce su yafi masa amfani da a ce sai an zauna an koya masa philosophy sannan a zo a ce wai a lokacin ya aje duk wani tunani sannan ya fara bincike a ina Allah yake hadidi wannan mun yi a baya ko to mu samu inda zamu tsaya sai ce wa ma yasulu alaihim fil i'tiqadi kuma a koya musu abin da zai sauki gare su wajen aqida wa fil amali haka nan wajen aiki ba a san abu mutane da tsanani a bi su sannu sannu yadda kowa zai fahimci a karatun da ake kowa kuma zai dauki wannan aqida to sai mu tsaya anan sai ya zama darasin mu na gaba zamu tashi inda yace fal hanifiyatu samhatu simatul islami aqidatan wa shari'atan don haka wannan hanifiyya da kuma samha kasancewa mai sauki din nan ita ce alamar musulunci to daga nan zamu tashi insha Allah darasin mu mai zuwa muna roƙon Allah mu yake ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana sabati akan gaskiya Allah ya sare mana abin da ya kuntata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon wannan ƙasa ta mu akan ƙarin da wamman zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kuma ya taimaki shugabanninmu akan warware dukkan matsaloli da maganin abin da ya damu mutane Allah kuma ya ƙara ba mu san junanmu da fahimtar juna duk masu kokarin su kawo mana tashin hankali su dagula mana addininmu su ruguza mana fahimtar mu ta daidai muna roƙon Allah madauki ya mana maganin su Allah tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.